أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا.
ما شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم مساء البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوا لكم أولا سافيا ترانا لاربا يوم بفي غوتر رمضان هجرة مذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دمو قاعدة تريه دا أربعين دهدو دي دي دا أشرين دا ترى غوتر أكو شكرا تدمو بيو دا أشرين دا أكو wannan idan mun kuskure ba shine majalisin mu na hudu kenan ko oh an kai biyar lallai tafiya ta fara tafiya Allah ya sa mu nayi asara darasin mu na biyar kenan a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da kuma karatun littafin umdatul mar'a wanda muke a wannan masallaci na ummila hawwa'u wanda kenan bayan GGSS Doma a garin Gombe fatan mu Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yake so kuma yarda da su ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai din mun karkare suratul fatiha a jiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi cikin farkon suratul baqara kenan me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
الله سبحانه وتعالى يا بودا سورة دا ألف لام ميم ألف لام ميم ولنا سواكي كما حروف المقطعة واتو حرفا نيون دا سكي ينكوكو على الربي بس زو أهدبا ما لما يسنك أرجونا إلمي akan menene Allah ta'ala yake nufi da irin waɗannan harufa da suke zuwa a cikin Al-Qur'ani domin mun same su a wasu wuraren ba a nan kadai ba zaka same su wani wurin Allah ya ce alif lam ra wani wurin ya ce kaf ha ya ayyun sad wani wurin Allah ya ce hamim wani wurin ya ce yasin ko nun ko makamantan waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi bayani akan wato abin da suke fahimta game da waɗannan wasu daga ciki sun ce sunaye ne na surori wasu kuma daga cikin malamai suka ce rantsuwa ne Allah ta'ala yake wasu daga cikin malamai suka ce a'a suna nufin darajar Al-Qur'ani ne sun zo ne su sharan fage game da Al-Qur'ani don su nuna girman sa shi yasa duk inda Allah ta'ala ya kawo irin waɗannan harufa yankauku to idan ka duba a gaba zaka ji Allah yayi magana ne game da Al-Qur'ani kaman fadin sa Yasin yace wal Qur'anul Hakim nun wal qalami wa ma yasturun qaf haya qaf sai yace wal Qur'anul Majid haka ne ko hamim sai yace tanzilul kitabi kaga al-kitab al-Qur'ani to haka anan da yace alif lam sai ce zalikal kitabu kaga dukkan maganar qur'ani wasu malamai suka ce wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da su wasu kuma suka ce a'a waɗannan sunayen Allah ne wasu malaman kuma suka ce a'a Allah yana kalubalantar kafiran farko ne daga cikin quraishawa waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda yazo da shi ma'ana da Allah ya ce alif lam yana nufin cewa to alqur'anin da kuka ga imani da shi gashi nan daga harufan da kuka sani alifun da lamun da mimun idan kun ga cewon ƙarya ne abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ku kirkire naku qur'anin mana mu gani tunda ku larabawa ne wasu malaman ta ce tahaddi ne Allah yake yi da su ma'ana yana kalubalantar larabawan in sun isa su zo da irin sa dan a wani wurin ya ce am yaquluna iftara kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkira alqur'ani ne fa'tubi mithlihi a wani wuri yace ku zo da irin sa gaba daya kai yace ma ku zo da koda sura daya ce ta alqur'ani irinta wanda take cike da azamci na magana take dauke da ilimi kuma da gaskiya ba da shirme a cikin sa ba wanda ko ba za su yi haka ba har abada to wannan shine abin da wasu malamai din suka faɗa wasu nau'in malaman kuma suka ce a'a Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa nashi saboda dukkan wannan fassara kirdado ne babu inda Allah ta'ala ya ce ga ma'anan su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ma'anan su in ka bibiya ma zaka tarda inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da irin waɗannan harufa ba fassara ma'anan su yayi ba yana fadin dai ladan da zaka samu ne kai mai karatu idan kai karatu da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta harafi daya na alqur'ani to yana da lada goma shine sai ya ce la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun mi harfun wa mimun harf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta Al-Qur'ani kana da lada goma a kowane harafi yace amma fa ba ina muku nufin in nace alif lam mim harafi daya bane a'a sai dai alifun din farko harafi ne lamun nabiyu harafi ne mimun din nan ta karshe ita ma harafi ne kenan mafi karanci duk wanda ya karanta waɗannan yana da lada 30 ina fata mun fahimci wannan wannan kuma shi ma gwargwadon imanin mutum dan zai yi wa aminka ma mutum hadinki 700 ko sama da haka iya imaninka iya shagalinka na lada wannan shine abinda ake nufi wasu malamai kuma suka ce a'a ai wannan alif din yana nufin Allahu ne, lamun din nan yana nufin malaika Jibrilu ne, sannan mimun din na nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma magana mafi inganci gaskiya ba za ka iya fito da wata ma'ana ta tabbaci ga waɗannan haruffa ba, kuma Allah ta'ala buwayi ne gagara misali, dole yana zuwa da abin da ya shallake hankalin da imani ake fitansu. Ba dukkan abubuwa ne ya zama wajibi sai kai dan adam ka san su ba, abin da ya zama wajibi ka san shi shine abin da ake bautar da kai da shi, abin da aka sa shi ya zamto zaka bauta ma Allah saboda shi, da shi zaka yi amfani ka bauta wa Allah, waɗannan su ne wajiban da ake sanar da mutum. Amma abubuwan da ba a bautar da mutane da su, ba a tilasta ma mutum a kan su ko a kama shi da laifi idan bai san su ba. So dan haka nan wannan ayoyi dai, waɗannan haruffa da suka zo a farkon wannan sura su ne babban ma'anar da za mu ɗauka, sai mu ce wallahu a'lam bi muradihi bidhalika, Allah shi ne mafi sanin menene yake nufi da waɗannan haruffa. Mu dai a matsayinmu na musulmai mun yi imani da su, a matsayinmu na masu neman lada za mu rinka karanta su, a matsayinmu na masu biyayya muna girmama Allah akan duk abin da yake nufi da waɗannan haruffa nasa. Idan mun duba kamar yadda muka yi bayani a wannan tafsirin Qur'anin Hafsu, bismillahir rahmanir rahim, wanda akwai Qur'ani a hannunsu daga cikinku za su ga an rubuta aya, ma'ana an rubuta mata lamba wanda babu a sauran surori kamar yadda na yi bayani a baya. To amma bismillahir rahmanir rahim mun riga mun yi bayani game da abin da ya shafe ta tun a farkon suratul Fatiha da muka fara tafsiri. Don haka kuma waɗannan ayoyi na alif lam mim su ma wannan shine abin da suka kunsa. Allah ta'ala sai ya ce zalikal kitabu, wannan littafi ko wancan littafi, la raiba fihi, babu shakka babu kokwanto a cikin sa. Akwai bambanci tsakanin shakka ash-shakku da ar-raib. Ar-raib shine shakka ko mun kankantar sa, abinda kake dan ganin kai kaza, akwai kuma wanda kana ganin kai ni fa ina gaba kaza ba, kaga wannan na biyun bai zama daya da na farko ba. To ko da mafi kankantar shakka babu a cikin Al-Qur'ani, sannan shi wannan Al-Qur'anin hudan Allah ta'ala ce shiriya ne lil muttaqina, ga wanda suke masu takawa. Suratul Baqara sura ce da Allah subhanahu ta'ala ita ma yi mata ta goma shi ya kebe ta da wasu abubuwa irin abin da ya kebanta suratul Fatiha, kamar yanda muka ambata a baya idan ba ku manta ba. Ko mun faɗi suratul Fatiha daga cikin darajojinta ana yin ruqya da ita, ma'ana ana yin addu'a da ita, ayi tofi mutum yayi wanda bai da lafiya, koye ma kansa koye ma waninsa, kamar yanda muka ji a cikin hadisai da suka gabata. To ita ma suratul Baqara sura ce wanda take madaniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da mutuwa, ko tarihi ya nuna mana cewa ta sauka ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira. Ina fata mun fahimta, domin me ake nufi da makkiya kuma me ake nufi da madaniya? Wa zai iya taimaka mun da amsan tambaya na? Me ake nufi da makkiya? Na'am malama. Wa alaikum assalam. Madaniya ba. Kun ji abin da ta ce ko? Ta ce makkiya ita ce surar da aka saukar da ita a Makka kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira. Madaniya kuma wanda aka saukar da ita a Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira. Kin ji kokari kwarai da gaske, Allah ya saka miki da alheri. Amma amsan ki a ne, shi yasa ne tambayar, saboda ku amfana da abin da zan faɗi. Idan aka ce makkiya kwarai da gaske su ne surorin da suka sauka kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira, amma karki ce a Makka, kin gane ko? Sannan madaniya su ne ayoyin surorin da suka sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, su ma karki ce a Madina, domin akwai ayoyin da an saukar da su a Makka amma madaniya ne.
akwai ayoyin da ma a filin yaki aka saukar da su ba a Makka ba ba a Madina ba to amma ana kirga su a ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin idan yana bai hijira ba to waɗannan ayoyi ko surori makiyya ne idan ko yayi hijira ko a Makka ta sauka kaman ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta suratul maida kin ga ai a Makka ta sauka amma kun duba suratul maida za ku ga madaniya ce saboda me duk da an saukar a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga hijira ya koma Madina an gane ko dalilin da yasa kuka ga na tsaya kadan na tambaye ku sanin makiyya da madaniya yana da amfani a rayuwar musulmi gaba daya yana da amfani ga gamagarin musulmi yana da amfani ga malamai ma masu tafsiri a matsayinka na wanda kake musulmi koda ba malami ne karantarwa ba kiyaye tarihin annabinka sallallahu alaihi wasallam kiyaye saukan alqur'ani girmamawa ne ga annabin girmamawa ne ga alqur'ani haka malamai suka ce sannan kuma na biyu akwai ayoyin da ma ba za ka iya fassara su ba sai ka san yaushe suka sauka sun sauka ne kafin ayi hijira ko sun sauka ne bayan an yi hijira misali cikin suratul ankabut Allah ta'ala ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi duk wanda yayi hijira wanda yayi jihadi yayi jihadi ne dan kansa to jihadi kala biyu ne akwai jihadin yakan san rai wanda ake so ki yaki san ranki ki saba mu abin da ranki ke sa kike wanda Allah yake so wannan jihadi ne kuma yana da lada bal ma Allah ya ce wanda ya haka dan aljanna ne wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'a an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa haka Allah ya faɗa wanda ya saba masar ran shi don yayi abin da Allah yake so Allah ya ce to lalle zan bashi aljanna kaman yanda Annabi Yusuf alaihi salam ya saba masan zuciyarsa ko wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i kun ga wannan namijin imani da Annabi Yusuf yayi na nisantar alfasha sa Allah ya yabe shi har ya kawo ambaton shi a cikin alqur'ani saboda yadda da shi da yayi na karfin imaninsa to kaga wannan jihadi haka nan akwai jihadul kuffar wal munafiqin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙoƙa yana raye to yanzu kai da kazo fassarawa da wanne zaka fassara Allah ya ce wanda yayi jihadi yayi jihadi dan kansa ba za ka taba iya gane wani jihadin ake nufi cikin guda biyun nan ba dole sai ka tambaya suratul ankabut ta sauka ne kafin ayi hijira ko ta sauka ne bayan an yi hijira idan ka duba za ka ga ta sauka ne kafin ayi hijira kafin kuma ayi hijira ba a wajabta jihadi na kafirai ba kuffu aydiyakum li aqimis sala sai da sallah ake yi ana kama annaye to yanzu sai a ce suratul an wannan ayar wani jihadin take nufi a cikin inda zan tambaye ku jihadin yakan kafirai ko jihadin yakan sarrai ta sauka a Makka kun gane ta sauka kafin hijira kafin a hijira kuma ba a wajabta jihadi na kafirai ba na yakan sarrai menene dalili ta sauka kafin a hijira kuma mun san kafin a hijira ba a farlanta yin jihadi ba Allah ya saka muku da alkhairi to wannan shine abin da malamai suke magana a kansa sannan idan kana so ka gane surorin da suke makiyya ko madaniya ko su alamomi da Allah ta'ala ya sanya musu daga cikin in ka ji ana karanta sura ka ji fassarar ko ma'anonin surar suna zuwa da fada da fushi da tsawa to waɗannan surorin yan Makka ne saboda lokacin ana ganiyan yi ma Allah shirka ana bauta ma gumaka ana zagin Allah ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai yawanci surorin Makka zaka ji su Allah yana yin su da fada-fada kuma Allah ba ma ya tsawaita magana a galibin surorin da suka sauka a Makka zaka ji kawai ana cewa abasa wata walla an ja abul a duk ayi ne wannan ko ba haka bane fa damdama alaihi duk zaka yi ta jin fushi da wani tsauri a cikin maganganun da Allah yake yi dalilin ko guda biyu ne saboda ana so a tsarkake Allah ta'ala daga shirka Allah ya nuna fushinsa ga wanda suke hada shi da wani sannan a tabbatar da al'amarin aqida ta cewa za a tashi alkiyama kuma mutane su yarda akwai tashin alkiyama din wannan shine daga cikin dalilan da yasa na Makka kuma zaka ji su ayoyi ne masu laushi da taushi kuma zaka ga akwai tafsil fayyace bayani na Madina zaka ji su akwai fayyace bayani a cikin su Allah yana yin bayani masu tsawo laqad ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin in an zo maganan bashi tunda kaji bashi ai zaman lafiya ake ko ba haka bane amma da da ake maka ana kashe mutane wake ma ta maganan bashi kowa ta kansa yake to dan haka wannan su ne dai daga cikin abubuwan da za mu dauka sannan suratul baqara tana da falala da daraja da Allah subhanahu wataala yayi mata kamar yanda muka faɗi wasu daga cikin na suratul fatiha domin hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma wato sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abi Hurairah ya ruwaito yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya gidajenku su zamto kaman makabartu kar ku sa gidanku ya zamto kaman makabarta me yasa aka ce kaman makabarta kun ga makabarta ba a sallah a cikin sa ma'ana ku rinka sallah a gidajenku me yasa ce kar ku zamto kaman makabarta kada gidanku ya zama shiru ba a jin duriyar alqur'ani a cikin sa don ka je makabarta zaka ga mutane a kwance daruruwa amma ba za ka ji ko mutum ko numfashin mutum ɗaya ba za ka ji ba ballanta na maganar sa haka ne ko ba haka bane shi yasa sayyidan ali bin abi talib Allah ya kara yadda a gare shi idan ya ga mutane sun shagalci da duniya da san morewa irin ta rayuwa sai ya ce da mutane zai yi tafiya wa zai raka shi zuwa tafiyansa kaga ai kowa zai so shiga cikin convoy din amirul mu'mini kowa zai so a ce yana cikin tawagar mai girma gwamna ko mai girma shugaban kasa ko mai alfarma sarki na gari ko kowa yana so a ce an ganshi misali tare da wadannan to idan aka bi amirul mu'minin aka fita ana tsammanin za a tafi Abuja ne kila ai ko kowa zai tsammanin za a tafi wani wuri da za a samu duniya sai aga kawai ya wuce da mutane zuwa makabarta idan ya je makabarta sai ya tsaya ya fuskanci kaburbura anan ne sai kaga kowa ya shiru jikinsa yayi sanyi me yasa saboda wani zai iya cewa oh ga inda aka rufe mahaifina can ina hangen wurin wani zai ce matata ce wani ɗana ne wani abokina ne ko ba a rufe kowa naka ba sai zuciyarka ta ce ni ma ko ta ranar nan zan taho to kaga dole jikinka ya sanyi idan ya ga mutane sun natsu sai ya juya ya fuskanci kaburbura ya kyale mutane ya tsaya a gaban mutane amma yana fuskantar makabarta sai ya daga sautin sai ya ce innal amwala qad usimat duk dukiyar da kuka bari a doran kasa an raba ta gaba daya a matsayin gado wa innal azwaja qad zuwijat wadannan matan da kuke daukan su presentable a gaban mota duk an aure su gidan ma da kake zaune kila taimo na alfarma yanzu shi ta aura kuma yake zaune a gidan kuma halal sai ya ce wannan shine labarin abinda kuka bari a gidan duniya shin mu ma za ku iya ba mu labarin halin da kuke ciki a lahira dan mu ji sai ya shiru za su iya magana ba za su iya magana ba to a wannan lokacin sai ya juyo ya kalli waɗanda suke raye wanda suka rako shi makabarta sai ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta face shi launataku ko launutaku da za a ba su dama su yi magana ko inda a ce za su iya furuci su yi magana laqalu da sun ce da ku inna khairaz zadi taqwa lalle mafi alkhairin guzuri shine guzurin tsoron Allah to kaga wannan Allah subhanahu wataala da a bisa harshen annabi sa yake cewa kar ku sa wato gidajenku su zamto kaman makabarta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sani a maimakon ku bar gidanku kaman makabarta ga shawara na ku sani cewa fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan duk gidan da ake karanta suratul baqara a wannan gidan to shaydan baya shiga wannan gida kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito a lafazin Imam Muslim tunda wannan hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma yana cikin sahih Muslim Imam Muslim a tasar wayan da yake banta da ita yace Allahu sallallahu alaihi wasallam ma ce waye kakkusa gidajen ku su zamto makabartu kun ga a can an ce kaman makabarta me yace kakkusa su zamto makabartu domin lalle shaydan yana guduwa daga duk gidan da yaji an karanta suratul baqara a cikin sa kaga wannan matsayi ne da daraja anan ne malamai suke fitar da hukuncin cewa idan ka gina sabon gida ba sai an yi saukan Qur'ani gaba daya a ce a zo ai mana sauka za mu tare. Idan ka karanta suratul Baqara to shi kana da dalili. Ina fata mun gane. Dalilin ko shine wannan hadisi ingantacce. Kuma hikiman yin haka shine koran shedan daga gida. Har wasu malamai ke cewa idan ba za ka iya karanta sa da kanka ba babu laifi idan ka sa wani wanda kaga alamar tsoron Allah tare da shi ya karanta maka. Dalilin fadin tsoron Allah shine innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah ba ɗan business ba. Saboda wani zai iya kawai na taba ganin wanda yazo za a tare wani gida aka kira shi aka ce sauka za a yi. Ya je gidan fa ko awa biyu bai ba kuma mun ganshi yana bacci ba. Yana tasowa kawai yazo ya samu mai gidan da yamma yace an yi sauka an gama aka lalo kudi aka dangara mishi kudi ya gaba abinci. Kuma rabi bacci rabi ba mu san me yayi ba. Dan dai ba sauka yayi ba. To kaga wannan yayi ne aidan abun duniya kadai. Shi kuma Allah ta'ala yana son wanda zai yi domin Allah farko. Ba dan abun duniyan da ke da za a bashi ba. Wannan take sifa ta mu'mina. Wanda yake nema abun da ke wurin Allah baya yin abu dan abun hannun mutane. Su bashi ko su hana shi ba zai sa shi rauni akan abin da Allah yake so ba. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dai tabarraki na wannan sura da cewa shedan na guduwa daga gidan da ake karanta ta. Abin da naso in cike da shi dazu shine wasu malaman na ganin idan ma baki samu wanda ya iya ba to ki samu kaset ko yanzu a wayanki ki kunna suratul baqarar nan ki saurare shi kima ana karantawa kina saurare a natsi. Suka ce wannan na iya wadatarwa daga karanta ta din tunda asali da ma wani ne din da ya karanta. Allah ya sa mu dace. Sannan hadisi ya tabbata daga Usayd bin Hudayr sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci yana karanta suratul baqara a cikin dare. Yana karanta suratul baqara a cikin dare a yayin da a gidan shi akwai doki da ya daure a turkensa. Yace sai ya je wannan doki yana fisga daga turkensa da ya daure shi. Da ya ji doki na kururuwa yana fisga sai ya shiru. Yace da ya shiru sai ya ji wannan dokin ya natsu ya daina wannan fisgen da yake. Yace sai ya ci gaba da karatu da ya ji dokin ya natsu. Daga nan sai ya ji dokin kuma ya ci gaba da fisgan da yake yi. Kaga akwai magana kenan. Ganin haka Usayd bin Hudayr Allah ya kare da a gare shi yace sai ya shiru. Da ya shiru sai ya ji dokin ya natsu karo na biyu. Yace daga nan sai ya ci gaba da karatu na uku kenan ko? Yace sai ya ji doki ya ci gaba da fisga. Da ya ji haka ya faru sau uku yace sai na tashi na bar karatun na fita. Dalilin fitana kuwa yace akwai ɗana ƙarami yaro da ake kiran shi da suna Yahya kuma yana kusa da wannan dokin ne. Ma'ana yana tsoron kada dokin yana fisga ya zo ya harbi yaro ko ya taka shi ya ajalinsa. To shine yace sai na tashi na fita domin in je in ɗauki ɗana ina tsoron abin da zai iya samunsa. Yace ina zuwa na ɗauki yaro daga kaina sama ke da wuya sai na ga wani abu ya rufe na girgije kaman girgije a setin gidanmu ba shi a sama gaba daya yana setin wannan doki ne kadai da kuma inda ni nake tsaye in ji Usayd bin Hudayr yace wannan abu sai ya bani mamaki ya daure mun kai kwarai da gaske yace ina wayan gari ana yin asuba ai ban tsaya ko ina ba sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naje na fada ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa abinda na gani ina karatu doki yana fisga har so uku in ne shiru sai ya shiru to ba wannan ne matsalar ba da na fita naga abinda ban taba gani ba a rayuwana ma'ana naga kaman wani abu mai kama da hadari yana shirin saukowa daga sama a kuma setin gidanmu da inda nake wannan karatu din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan magana sai ya ce da shi ikra ya bin Hudayr karanta alqur'ani ya kai Usayd dan Hudayr kala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai na ji tsoro a ƙarshe ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda nake gudun ya samu dana Yahya na je na dauke shi dan kada doki ya taka shi domin yana kusa da wannan dokin ne ina daga kai da naga wannan abu a sama shine na ganshi kaman wani inuwa ko girgije daga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Usayd bin Hudayr ya ce da shi ka san menene wannan abin da ka gani a sama din? Sai ya ce la ban sani ba wallahi. Menene ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tilka malaikatun janat li sautika. Wannan abin da ka gani mala'iku ne, janat suka kusanto kasa li sautika saboda sun ji sautin alqur'anin ka daga sama. Allah ya umurce su su yi kasa. Yace law qara'ta, da a ce ka ci gaba da karatu baka ji tsoron zuwa ka dauke danka ba, ka ci gaba da karanta suratul baqara din nan, la asbahat yanzurun nasu ilaiha, wallahi da sai da asubahi an tashi mutane sun ga la ga mala'ika ya sauko kasa. Yace wallahi da sai mutane sun ga mala'iku kiri da muzo. To amma da yake Allah ta'ala a bisa sunnarsa ya sa cewa ba za ka iya ganin mala'ika a yanda yake ba. Duk ran da ka ga mala'ika a yanda yake, to daga ranar ka bar gidan tafiya ce. Ana ganin su amma a lokacin da numfashi da abin sha da kasar da zaka taka da tuwon da zaka ci da komai ya riga ya kare. Saboda in mutun ya gansu to tafiya ce ta zo. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ka ci gaba da karatu da mutane sun gansu ba tare da mutane suna tunkuɗe ɗeniya ba, ana matsa in ganshi karara saboda girman shi, kowa zai ganshi a yanda yake. Yanzu rana da take sama, idan muka fita wani zai ce dan matsa ka kare min rana ina so in ganta, ba za ka ce haka ba. To kamar haka shi ba. To amma kamar yadda muka faɗi, idan mala'ika mutum ya ga mala'ika, to gaskiya magana ta riga ta kare. Ba sauran maganan aiki sai dai maganan bincike kuma. Saboda hadisi ya tabbata daga Usayd daga Al-Bara bin Azib, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana mun fita tare da shi, mun je jana'iza za mu rufe wani mutum da ya rasu a garin Madina. Yace ana rufe wannan mutumi a makabarta baqi'a kenan. Sai muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon a tashi a tafi ya samu wuri ya zauna. Sai suka ce to da damuwa, suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun shi akwai sanda, wannan suka man sanda aka tsinke, sai ya soka a ƙasa sai ya zari, sai ya daga kanshi ya kalli sama gaba daya, sai kuma ya saukar da kanshi ƙasa, sai dai haka so uku, sannan ya tsaye da kanshi wuri daya, sai ya harba ƙwayan idan shi ya kalli sama, sai ya soke ƙwayan idan shi ya kalli ƙasa, shi ma so uku. Al-Bara bin Azib yace ai sai muka zauna haulahu muka kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka anna ala ru'usina tayr, kai ka ce tsuntsu ne ya sauka akan mu ba mu so ya tashi, kowa ya nazo duk yawan mu yace shiru kake ji, inda tsuntsu zai zo ya sauka akan wani bai da matsala, saboda hankalin mu ya tashi me ke faruwa, mun san da magana. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da su, kai fara koro musu hadisi. Yace wato shi bawa mumini idan Allah ya nufin zai dauki rayuwarsa, to Allah yakan turo mala'iku ne su zo su sauka a inda yake, maddal basar, iya ganin sa. Shi wanda zai rasu din yana ganin su, shine Allah ta'ala yake cewa falaula idza balagati kalla idza balagati tarafiku wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah ya faɗa cikin suratul qiyama ce nake yi ko, yace mun fi ku kusanci da shi, shi yana ganin mu, ku ne dai ba ku gani, amma shi duk wanda ya tafi yana kallon mala'ikun da suka zo suka tafi da ransa. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su sauka iya ganin shi wanda zai rasu da, idan suka sauka ba abin da za su ce dan komandan su yana tafi, idan suka sauka iya gani wannan mumini ne, karshe sai shi mala'ikan mutuwan mai tafiya da ran mai cirewa daga cikin mutum. Su waɗannan kwamandoji ne wanda suka yi mai convoy suka taho shi a zo ɗauka. Wallahi in yau wani mumini ya rasu, ina muku rantsuwa da Allah ya ga wannan abun da nake faɗa, saboda hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka sauka sai ya kalle su iya ganinsa, shi kuma mala'ikan mutuwan idan ya zo zai tsaya a wurin kansa sai ya kalli wanda zai mutu ɗin. Sai ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna, ko ya ayyatu hannafsul tayyiba, ya ke wannan rai na tsatsiya wanda ta bi Allah, ko ya ke wannan rai mai tsarki wanda kika yi tauhidi ba ki shirka ba, kika yi riko da shari'ar annabi baki saban Allah ba fito daga wannan jiki ila ridwanillahi wa maghfirati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fito daga jiki ki tafi zuwa ga yardan Allah da kuma rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka zarar ran sannu a hankali tana baro gabobi daya bayan daya idan mutum ya jigata sai a bar shi ya huta idan ya jigata sai a bar shi ya huta shine fadin Allah ta'ala wannashifati nashfa Allah ya rantsuwa guda biyu wannaziati barqa ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran mu'minai ayayin masu fisgar ran kafirai da mujrimai ayayin mutuwar su fisga na rashin tausayi wannashifati sannan ina rantsuwa da mala'iku masu cirarren mu'minai sannan a hankali nashqan asalin a hankali wanda suke tausaya ma mu'minai a cikin tausayawan ne zaka ga mutum yana zufan goshi mu'mini daga cikin alamar mutum yayi kyakkyawan karshe ana ganin goshin sa yakan yi zufa wani lokaci duk wanda kaga ya zo rasuwa zufa na ta keto masa a goshi to ku kyautata masa zato bawan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan a lokacin mutuwarsa Anza Allah sallallahu alaihi wasallam da za a cire ransa ya rinka saka hannunsa a cikin ruwa sallallahu alaihi wasallama yana shafa wannan ruwan a goshinsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle na shaida babu abun bauta bisa cancanta face Allah lalle mutuwa tana cike da maye tana cike da magagi yayin da za a cire ran dukkan wani mutum wannan fa shine manzon Allah wanda aka gafarta mai zanubansa na farko da na ƙarshe aka bashi dama yayi da gangarma an yafe mishi duk da bai yi din ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rinka cire wannan rai sannu a hankali har idan ta fito za su zo waɗannan mala'iku da suka sauka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai littafani daga cikin littafanin aljanna da Allah ya sa a zo a dauki ruhin shi da ita sannan akwai wani turare da take da tsananin kanshi a cikin likafanin wanda Allah ya ciro shi daga aljanna yace a zo a dauki ran wannan mumini din a taho mishi da ita tana kanshi kuma da likafani na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ran na fita daga jikin mutum ba za su barta ba daidai da kiftawan ido za su cafe ta su waɗannan mala'ikun sai su daga su sama nan ne kuma sai a bar ku da kururuwa da addu'o'i da kuka da kwalla shi kamtasa ta yi kyau ya tafi ya bar ku kenan idan aka tafi da ran aka nufaci sama da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mala'ikun da ke sama na daya za su hango hasken wannan ran mumini din za kuma su yi sha'awar a shigo da shi sama ta inda suke mala'iku za su rinka addu'a Allah ya sa a biyo da su ta inda nake na can su na gabas na fadi na yamma na fadi na kudu da arewa duk suna fada Allah zai zabi kofar da yake so a shiga da ran mumini cikin sama da ita ana zuwa mala'iku da suka dauko wannan rai din mala'ikun sama na farko za su tambaye su sanda kuka sauka ku kadai ne wannan ran da kuke dawowa da ita cikin sama ran wane ne wannan shi kuma waye sai su ce wane ne dan wane sai su kira mutum da mafi kyawun sunan sa na gidan duniya ko su ce Muhammad ne bin Abdullah su kira shi da suna mafi kyau cewa Allah ya umarni da azo da ransa sai mala'iku su bude idan aka shiga da ran mala'ikun da ke sama ta daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka shiga da ranta inda suke za su bi shi har sai su raka ran sama ta biyu shi ma haka zai faru har sama ta uku har ta hudu har aje kasar al'arshin Allah ta'ala daga nan Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku yi ma bawa na rijista a cikin littafin madaukakan bayi sai ya ce wa ma adraka ma illiyina kitabun marqum gashi nan kuna karantawa yashhaduhul muqarrabu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta wa da dan wani ya taho lahira ran ka zaga watan kaza kuma shi dan aljanna za ka hanta shi alkiyama ga aljanna sa an riga an masa bukin din ta tun kafin ya zo to daga nan sai Allah ya ce a maida ba mutun da ransa cikin kabari fa inni wa'adtahum minha khalaqnahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce nayi musu alƙawari daga ƙasa na halicce su baban su annabi adam daga ƙasa na halicce shi wa fiha u'iduhum kuma in sun mutu a ƙasa ake rufe su ba wanda ya mutu aka hayo mun daga wansa sama shine fadin Allah thumma amatahu fa akbarahu ta suratu abasa sannan yace wa minha ukhrijukum taratan ukhra nahi alqawarin kuma daga ƙasa zan fitar da su karo na biyu shine fadin Allah fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira jirgidi guda ɗaya za a yi tsawa ɗaya Allah zai fita shi sai kowa ya taso busa ne na kago ɗaya ana yi za a taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara tashi sannan sauran mutane su biyo bayansa to wannan ita ce ran mu'mini idan aka dawo da ita kabari kuma za a tambayi mutum tambaya na kabari tambayan kabari ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya kawo riwaya akan wannan wasu malaman suka ce tambayoyi hudu za a yi ma mutum mar rabbuka wane ne ubangijinka da ka rayu muka baka rai ka shaki numfashin mu so 2 miliyan kaza ko 3 miliyan kaza ka sha ruwa daga sama da rijiya da famfo ka ji dadi muka baka lafiya ka sha mangoro ka ci bai ba kai kaza kai kaza kai kaza duk ni'imar da muka tattara maka nan dan ka bauta mana wa ka bi a gidan duniya shin ka bauta ma Allah ne ko san ranka kake yi abinda kaga dama shi kake yi ba mu amsa man rabbuka waye saka waye hana ka san da kake duniya Allah ne ko ko san ranka ko ko ma mutun na shi wadanda kafirta ya fita musuluncin gaba daya wa ma dinuka fada mana wani tsari ka bi wurin bauta ma Allah kanshi wani addini ka zaba shin kai musuluncin yanda annabi ya koyar ko ko kai yanda ranka yake so shi ma yi bayani wa man nabiyuka sannan wane ne annabinka waye malaminka da ya gaya maka yanda ake addini malamin duk wani musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wayan da suka zo da waɗannan a mai sunan su tambayoyi guda uku anan suka tsaya akwai wanda suka zo da tambayoyi hudu su kuma suka ce za a ƙara ma mutum da cewa wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko a cikin ku mu'mini zai ba da amsan farko da cewa rabbi Allah ubangiji na shine Allah duk da cewa kafin ka ba da amsa sai Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗo waɗannan sai ya ce fahina idin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit ya ce wallahi tallahi ni annabi ina gaya muku a wannan ranar Allah ne kadai zai tabbatar da mu'mini ya faɗi amsa wanda take daidai ba wayanka bane dan inda iyawa ne ko fafaroma na kasan kafirai zai iya amsa waɗannan tambayoyi to amma imaninka a yau da ayyukanka na kwarai da rubanka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruko na kirki ba na lagwalagwa ba to su za su taimake ka wurin saukin waɗannan amsoshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mu'mini ya amsa waɗannan tambayoyi har zuwa ƙarshe ya ce za a nuna za a zo masa da wani za a nuna masa wani bangare na gidan wuta zai gani idan ya ga wannan zai tsorata sai Allah ya ce kwantar da mala'iku su ce da shi kwantar da hankalinka wallahi tallahi da baka amsa wannan tambaya daidai ba nan wutan zaka shiga sai a kawar ma mutum da gidan wuta sai a hasko masa kuma ya ga aljanna sai ya zabura da nufin so da a tafi sai su ce kwantar da hankalinka lokaci bai yi ba sai an yi hisabi da kididdiga amma Allah ya ce ai maka bishara wannan ita ce makoma a gare ka ranar alkiyama Allah ka sa mu na cikin su to dan haka Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum zai zo ma mutum baydul wujuh yana da fuska mai haske fuskarsa tana haske tana sheki irin sheki na imani da tsoron Allah sai mutum ya ce kai wane ne kai wannan fuskanka irin fuskan mutanen da ke zuwa da alkhairi ba da sharri ba sai ya ce ana amaluka salih haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai ce ni ne ayyukanka na kwarai ni ne nagartattun ayyukanka daga nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ya ce ma wannan mumini din wanda ya amsa daidai a ce kwanta kai bacci cikin alkhairi zuwa ranar alkiyama ka tashi ka shiga aljanna wannan shine sakamakon mumini daga nan sai kuma lissafi ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kun ga fasikin mutum kun ga kafiri ko mujrimi wanda za a ce ga inda Allah ya ce ayi ta ce ba a isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta sai da ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda yake so ta zama ta nuna shi ai an kauyanci ne this is barbaric mentality backward mentality ne wannan ci bayan tunani ne su yanzu sun goge sun iya har suna ganin musulunci kauyanci, to a ranar za su gane wane ne dan birni, wane ne dan kauye. Sabili da wallahi mutum ba zai iya amsa waɗancan tambayoyi ba. Wurin fitar rai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mala'ikun in sun sauka za su zo da likafari ne wanda akwai kayoyi masu suka a ciki, a haka za su dauki ransa su sama da shi. Idan suna hawa da ran sama, mala'ikun da ke sama za su yi ta fatan kar Allah ya sa a biyo da wannan ran ta inda suke. Har idan aka zaɓi ƙofar da za a shiga da wannan ran, in suka zo sai su ce wane ne wannan, shi kuma za a ambace shi da mafi munin sunansa a gidan duniya. Don haka idan mutum ya sa ma kansa wani nickname, wani suna mara kyau, to wallahi tallahi tun yanzu ya tuba ya cire ma kansa. Wata za ka ji sunanta ma shegiya, da an ce ai wacce shegiyar kenan, an santa da wannan, wallahi kika mutu haka da sunan da mala'iku za su kira ki kenan. Ko da a duniya an kira ki da suna mai kyau da aka sani, ana ɓoye-ɓoye, su mala'iku haka za su ce, don abin da kika zaɓa kenan. Allah ta'ala yana cewa bisa lismul fusuku ba'da al-iman, tir da suna na fasikanci bayan mutum yana mumini musulmi. Allah ya yi hani a kan wannan. Idan aka hauda ran, aka kai ta wurin Allah ta'ala, Allah ta'ala zai ce uktubu kitaba abdi, wancan ba an ce fi'il liyin ko a littafin madaukaka, wanda za a ce fi sijjin, a wanda suke yan gidan yari, yan kurkukun gidan wutaran alkiyam. Allah ta'ala, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'adraka ma sijjin ko kitabun marqum shi ma, yace littafi ne da ake taskace sunayen yan wuta. Ya Allah ka sa ba sunan mu a wannan littafi. Idan an rubuta, Allah ka ji kanmu da rahama, ka sauya mana zuwa ga wanda yake na madaukakan bayi ne su. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma za a ce a maida ransa cikin jikinsa a cikin ƙasa, saboda alƙawarin da Allah ya yi an halicci Annabi Adam daga ƙasa, sannan ummu muta a ƙasa ake rufe mu, kuma ranar kiyama daga ƙasa za a fito da mu. To wannan yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma za a zo a yi masa tambayoyi irin wanda aka yi ma mumini, amma maimakon ya bada amsan rabbi Allah, diniyar Islam, nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shi ba zai iya ba. Amsansa shi ne sai ya ce hahin hahin la adri, wayo wayo ban sani ba. Wannan shi ne amsan duk wanda ya mutu akan fasikanci ko fazirci ko kafirci. Ma'anan hahin shiga uku da lalace. Sai mala'iku su ce da shi la talaita wala daraita, kar Allah ya saka iya faɗan amsan daidai, kar Allah ya saka karanta amsan da muke nema, matsalar ka ce ta rage ta. Mu Allah ya turo mu ne mu zartar maka da abin da ya umurce mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi za a daki mutum da wata irin guduma wanda zai kwantsa ma wani irin ihu, wanda duk duniya aljanu da mutane ne kadai ba sa jin wannan ihu, amma har dabbobi, awaki da kuke gani da dawakai suna jin karan ihu wanda aka bige shi a kabari. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan za a fara yi masa kwalele da gidan aljanna, za a nuna masa gidansa na aljanna, domin babu wani mutum a ban ƙasa da kuke gani yana tafiya face sai da Allah ya tanada masa gida aljanna, kuma ya tanada masa gida a gidan wuta. Irin aikin mutum shi zai tabbatar mishi da gidan da zai shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka nuna masa aljanna ya zabura yana fadayinta, sai a ce da shi wallahi ba ka bata, da ka yi imani, da ka yi aiki na kwarai, to da ka shiga wannan aljanna. Amma tunda baka yi haka ba, sai a kawar da aljanna a nuna masa gidan wuta zai tsorata, sai a ce Allah ya ce ai maka bishara, wallahi kai dan wuta ne, kuma sai ka shiga nan ranar alkiyama, baka da zabi. Wani mutum zai zo masa da mummunan fuska ya ce wane ne kai da ganinka ka zo da sharri, ya ce ni ne munanan ayyukanka, abinda ka shuka ne yau za ka girba, wannan abinda ka rinka yi ke ce gidan wance ki kai gulma da tsegumi, ki haɗa fitina, ki haɗa wance da wance bala'i, kin ziga an kashe auren wance, kin koya ma wance zuwa gidan boka, an je gidan boka da ke an damfari wancen da ke, an karɓi kayan wance ba da nufin a biya ta ba sai da aka karya mata jari, duk zalunci. Duk su ne abinda suke tattaruwa su zo su kai mutane gidan wutaran alkiyama, da mazanmu da matanmu, zalunci. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma zai rinka shan azaban kabari har zuwa ran da za a tashi alkiyama, a lokacin da mumini shi kuma yana kwance, yana bacci, yana hutawa. Wato duk da na ga waɗannan bayanai sun ja mana lokaci mai tsayi, amma dai na fahimce su a matsayin bayanai masu muhimmanci da fa'idar da ya kamata a ce mun saurare su kuma mun san su. To dan haka kasantuwan cewa akwai azaban kabari abu ne wanda yake sananne a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana cikin alqur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokaci ya gure, gashi ko ban ma karanta abinda muka so mu karanta din ba. Ina ganin sai mu hakuri, Allah ya kai mu goje ko sai mu dora daga inda muka tsaya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada, wanda muka kuskure Allah ta'ala ya fe mana. Kafin mu rufe, na manta na so amsa tambaya da aka rubuto a jiya, amma yanzu na cina. Ina ga mai tambayan bayan ta yi sallama da addu'a da fata alkhairi, tana tambaya ne game da mun yi magana akan mata masu kamanceceniya da maza, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu. Haka nan maza masu kamanceceniya da mata, sai ta ce ita a office din su suna fita aiki, in suka fita aiki kuma akan ba su pick up facing cap, wanda akan sa din nan kaga kile yana daure da sunan company ko wurin aiki ko makamantansu. Ina ga irin shi take nufi. Ta ce ta kan sa irin wannan idan sun fita aiki. Ya hukuncinta, ta yi kamanceceniya da maza? Idan kina cikin suturan ki na musulunci, da akwai matan da zaka ga ai suna cike, kamar mu a garin Kaduna muna da wasu ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna take kiro masu suna Castilia, a ciki an dauki wanda suke mata ne aiki saboda abin da yake da alaka da mata. Wannan kuma gwamnati ta kyauta a wannan babin kwarai da gaske. Zaka ga matan musulmai ba a matsa musu ba, an yarda su sa hijabi su har kasa in suna so. So dan haka zaka ga lokaci in sun sa, abin da ke bambance a gane cewa su hukuma ne shine wannan hular da suka sa a saman hijabin su. Idan ke ma irin wannan ne bayan kin yi suturan ki na musulunci gaba daya, kin ga abaki kamanceceniya da maza ba. To wanda ya ga wani da hijabi har kasa, kila mahajjan da kawi sanai dora wannan, kaga ai ka san cewa wannan mace ce, kuma a macen ma musulma, a musulman ma mai imani, ko ba haka bane? Tunda wata ai ba haka take yi ba. Amma idan kina nufin cewa kuna tuba hijabi ne, ku sa kaya matsatsu wanda suke nuna shaidan jikinku, ko suke matsa jikinku, ko har ake ganin fatan jikinku, to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi kai tsaye, kuma barazana ne ga rayuwar mace. Domin hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma qattu, akwai wasu nau'in mutane biyu ‘yan wuta ne su, amma ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ban gansu ba, ba kuma za su zo ina nan ba. Wane ne su? Na farkon su yace mazaje ne, wanda zaka ga sun rike wani abu mai kama da bindin shanu ko itace ko katako ko bindiga ko adda, kaman kalare da ake yi a wurin ku, ko suna dukan mutane akan zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan siffa ce ta ‘yan wuta, wanda ke yin haka ya dauki siffa ta ‘yan wuta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ji abin da ya shafi maza kenan. Ma'ana duk wani namiji da zai dauki makami ya cutar da wani, to ya shiga cikin wannan hadisi. Sannan sai dawo kan mata yace wani sa'un, sai kuma wasu irin mata da za ku gansu kasiyatun, a jikinsu dai ga tufafi sun sa, amma ariyatun tsirara suke a wurin Allah. Menene dalili? Ya matsa jikinsu ko shara-shara ne ana hangan shaida abin da ke jikinsu, ko sun yi shi da nau'in da ke tada fitina ya tada ma ɗa namiji da sha'awa? Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun karkace daga shari'a ta ba su ba ni. Sannan kuma suna karkatar da mutane, suna bin su wanda a cikin zukatansu akwai cuta ta zinace-zinace ko makamantan wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zaka gansu sun tara gashin su kaman tozan raƙumi. Shi yasa fakin gashi da mata suke yi ta baya ya nuna alama baya daga cikin shari'ar musulunci. Ko da Allah ya miki gashi mai yawa na halal, sai ki sani in za ki fita, ki san inda za ki da shi, ya zamto bai nuna irin wannan tozan da an tattare shi ta baya ana ganin shi ya yi tsini, wanda zai sa ɗa namiji sha'awar ɗiya mace ba. Idan kina gidan mijinki wannan, sai ki duk abin da kike so abu ne mai kyau, kina ma da lada a kan shi. Amma sanda za ki fita waje, addininki ya hana ki wannan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan mata kun ga su ne wanda nake shaida da su akan idan kayan da zaki sa sun kasance suna bayyana adanki ko suna nuna tsaraicinki ko wani ƙangare na jikinki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan matan la yadkhulnal janna, ba za su taɓa shiga aljanna ba, wa la yajidna rihaha, ba ma za su ji ƙanshin aljanna ba, wa inna rihaha latujadu bin masirati kaza wa kaza, alhalin aljanna ana jin kanshin ta tafiyan shekara 500 kafin a zo inda take. Kun ga wannan yana da girman sha'ani. An gane ko? To Annabi sallallahu alaihi wasallam abun ban tsoro a ƙarshen hadisin sai ya ce idza ra'aytumuhunna, idan kun ga irin waɗannan mata fal'inuhunna, to ku tsine musu. Malamai suka ce ba ana nufin ka ga mace ta irin wannan shigan ka ce mata to tsinanniya, Allah ya tsine miki, ba haka hadisin ke nufi. An fahimci magana ko? Yawwa, in aka dinga tsine tsine kuma yaushe za su shiryu? In suka lalace kuma ai an shiga uku. Ina fata an fahimta. Amma dai hadisin na nuna cewa duk macen da ke irin wannan shigan tana da barazana na shiga wutar ranar alkiyama. Ta yiwu Allah ya yafe mata in ya ga dama, wannan kuma ba namu bane, na Allah ne. Amma hadisi na nuna cewa tana fuskantar barazanar da tabbas za ta iya shiga wuta a ranar alkiyama, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen hadisin ya ce fa innahunna mal'unat, su din Allah ya tsine musu, mala'iku sun tsine musu, umma ko mutane ba ku tsine musu. Ka ku ga tsinuwan mala'ika ai an samu matsala, dan shi baya saban Allah. To da wannan yake nuna cewa ke ne za ki iya gane halarci ko rashin halarcin wannan hula da kike sawa. Idan kina sa shi ne bayan suturan ki na musulunci, cikakken sutura, to wannan a fahimta ta babu laifi a kansa, saboda an bambanta tsakaninki da ɗan namiji. Amma idan ana nufin a miki irin polo shirt ɗin nan ne yanda mu muke faɗa a Kaduna, ka gan shi ya matsa hannu, da akwai taron da za a yi ma akan faɗi dress code ɗinsa. Kun san mu Kaduna bariki ya mana yawa ko? Yawa. Mu ma sun sha gayyatar mu a ba mu su waɗannan abubuwan. Amma an gayyata ne wanda muke gaike da amfani ga al'umma ko gare mu, sai mu riƙe hula a hannun mu, rataye riga a hannun mu, tunda mu alifin ba'un muke, ko ba haka ba ne? Sauran abokanmu da ba su zuwa su ja aya su fassara, sai mu ce to ku dame ku sa ƴan riganku, ku fita haka nan tare da istighfarin. Ina fata mun fahimta. To dan haka idan kin san irin wannan ne da ake fitar da tsaraici, gaskiyar magana haramun ne. Amma idan wanda yake kina cikin suturar ki ne na musulunci, to wannan kuma ba za a iya haramta miki ba. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala ya sa mu na yi asa'a. To ban sani ba, mun cinye lokacin karkab. Wanne aka zaba, za mu yi littafi ko za mu shafa Fatiha? Na ba ku zaɓi. Lallai matan Gombe kuna da imani. To Allah ya muku albarka. Insha Allah sai mu je littafi na gaba.